aka fi shine na ƙarshe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar kafin wa'adin mulkin sa da zai kare a watan Mayu na shekara ta 2023. A dogaro da hasashe na kasafin kuɗin na shekara 2023, an kiyasta ma'aunin gangar man fetur akan dalar Amurka 70, sabanin dalar Amurka 65 da aka kiyasta a kasafin wannan shekara da muke ciki. A wannan kasafin za a samar da danyen man fetur ganga miliyan 1,600 kowace rana akan canjin farashin dalar Amurka naira 435 da kobo 57. An yi hasashen gibi zai kai naira trillion 12.4 a shekara 2023, sama da naira trillion 7.35 da aka yi kasafin a wannan shekara da muke ciki, wanda ke nuna kashi 196% na jumlar kuɗaɗen shiga, ko kuma kashi 5.50 na ma'aunin ƙarfin arzikin ƙasa, wato GDP. Idan za a samu gibi har na naira trillion 12.4, kenan ana nufin sai an ƙara ciwo bashi kafin a aiwatar da kasafin kuɗin. Masanin tattalin arziki Sa'ad Usman yayi nazari.
Abun da yake ciki korafin da mutane suke yi akan bashushuka su yi mana katutu, gaskiyar su abun da suke cewa haka yake. Idan kasa bashi ta yi mai yawa, yana zaman ma kasan illa, domin ba za a samu kuɗaɗen da za a yi amfani da shi ba a yi ayyuka na cin gaba. Amma idan an duba almost kasashen duniya, kowace kasa tana ansan bashi domin ta yi ayyukan cin gaba.
Abun lura shine so tarin yawa ana samun yawan korafi akan yanayin talauci da kasa ke ciki, duk da bayanan cewa kasafin zai dau matakai kyautata sassan tattalin arziki da zai shafi jama'a kai tsaye. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati yace hakika kasafin baya nuna tasiri na zahiri akan talakawa da su ne akasarin al'ummar Najeriya.
Kididdigan da masana tattalin arzikin kasa suka yi, da kuma musamman alƙaluman jama'an da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kan fitar kowane shekara, yana nuna cewa mu a Najeriya kusan kashi 60% na 'yan Najeriya suna cikin wani halin kakanikayi. Ma'ana akan samu jama'a ne wanda a yini ɗaya ba su samun sama da kwatankwacin dala ɗaya ko biyu don su ci abinci. Jama'anmu ba su samun wannan abincin su uku, wasu ma bai wuce su samu su ɗaya ba in sun samu arziki, wani ma a cikin kwanaki biyu sukan samu abincin ne su ɗaya.
Haka nan Miƙati ya lura da wani ƙalubale na ƙara yawan kasafin wasu daga ma'aikatu da majalisar kan yi don la'akari da buƙatar tasu ta haura yanda suka nema. Alhali rinjayen kasafin sai an ciwo bashi wajen aiwatar da shi.
Kowannen mu musamman wanda suke kula da yanayin yanda ake tafiyar da kasafin kuɗi na ƙasar nan yana da damuwa. Saboda me? Saboda an daɗe ana zargin 'yan majalisar tarayya da cewa kamar suna wani cushe ko suna wani bakata sarama a wajen kasafin kuɗin nan. Sai kiga cewa wasu ma'aikatan gwamnati ma in sun kawo kasafin kuɗin su, maimakon a ce su rage kuɗin da za su kashe, sai ma a ce su ƙara.
Shugaba Buhari ya ɗauki nauyin kasafi daga watan Janairu ya ƙare a watan Disamba, wanda bambancin kawai na zahiri da ake gani tsakanin gwamnatinsa da sauran gwamnatoci shine abin da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ke cewa gwamnatin ta APC tana samun nasarar aiwatar da mafi yawa daga abin da ke cikin kasafin da takan gabatar. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.